yankin. Tun da ranar 4 ga watan Nuwamba, fada ya barke tsakanin dakarun tarayya na gwamnatin Prime Minister Abiy Ahmed da kuma sojoji da ke goyon bayan tsohuwar jam'iyyar da ke mulki a yanki ta Tigray People's Liberation Front. Kasa hanyoyin sadarwa da aka yi da kuma takaita zuwan kafafen yada labaran yankin sun sa ba a iya tantance ikilarin da bangarorin biyu ke yi ba, amma ana ganin dubban mutane sun mutu yayin da yan gudun hijira sama da 45,000 sun tsallaka zuwa makwabciyar kasar Sudan.
Anjima kaɗan Hadiza Kyari za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu. Kafin nan bari mu leka bangaren rahotanninmu. Yayin da kasar Ghana ke shirin gudanar da zaɓe a ranar Litinin mai zuwa, tawagar masu saka ido daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin Afirka ta ECOWAS ta isa ƙasar. Tawagar dai ta isa ƙasar ne ƙarƙashin jagorancin tsohuwar shugabar ƙasar Liberia, Ellen Johnson Sirleaf, wacce ta samu ganawa da ministar harkokin wajen Ghana. Wakilin Ridwan Abbas na ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton da ya aiko mana.
Jagorar tawagar sa ido ta kungiyar ECOWAS ta jinjina wa kasar Ghana dangane da martabar ta a fuskar demokradiyya da kuma fatar zaɓen nan da ke gaba za a yi shi cikin kwanciyar hankali da kuma limana. Muna sane tare da kyautata cewa zaben kasar za ta kasance ta gaskiya da adalci irin daraja da Ghana ke da shi. In an zo maganar zabe yadda ake gudanar da su a nan sai sambarka, don haka muke daukan wannan a matsayin kalubale saboda kowane irin zabe kalubale ne, kuma ya tabbata a koyaushe akwai tsari a nan. Don haka gabaki daya daukaka ne ka kasance mai hidima wa Ghana, mai hidima ga Afirka, azancin mutunci da daukaka demokratiya ta doka. Ministar ma'aikatan harkokin wajen kasar Ghana Mrs. Ayoko Bochui ta bai wa tawagar ta ECOWAS wato tabbaci cewa za a yi zaben gaskiya da adalci da kuma limana.
Belief and opinion that Ghana will not disappoint the world.
Ina da yakini cewar Ghana ba za ta ba duniya kunya ba. Muna mutunta daraja ta demokradiyyar. Mun yi imani sosai da mulkin doka tare da demokradiyyar, mutunta haƙƙin mutane da mulkin kwarai, kuma muna sane zaɓuɓɓuka ɓangare ne na demokradiyya inda ake baiwa al'umma dama cikin lokaci su bayyana ra'ayoyinsu ta takardar zaɓe. Muna sane kamar yadda na ce baki ɗaya duniya ana kallon Ghana. Mun yi sau da yawa mun ma miƙa mulki daga jam'iyya ɗaya zuwa wata ba tare da wata matsala ba ko mai sakala zarratan. Daga ranar Juma'a 4 ga watan Disamba, tawagar ta sa ido ta kungiyar ECOWAS za ta rarraba mutanen ta masu sa ido din faɗin ƙasar domin su lura da duk abin da kaje ya dawo dangane da babban zaɓen ƙasar ta shekara ta 2020. Ridwanullah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Madalla a gaida Ridwan Abbas, yanzu kuma ga Hadiza Kyari ta dawo da labaran duniya kashi na biyu.
Gwamnatin Bangladesh ta fara tura wasu 'yan gudun hijirar Rohingya zuwa tsibirin Basanchar mai cike da takaddama, duk da kiraye-kiran da kungiyoyin kare haƙƙin bil'adama ke yi na dakatar da aikin. Jiragen ruwa na sojojin Bangladesh 7 ɗauke da 'yan gudun hijirar Rohingya sama da 1,600 daga sansanin 'yan gudun hijira na Cox Bazar sun isa Basanchar a ranar Juma'a da rana. Wasu kwale-kwale guda biyu su kasance ɗauke da abinci da wasu kayayyakin buƙatu na 'yan gudun hijiran da ke koma tsibirin a yau Juma'a. Wani jami'in gwamnati da bai so a bayyana sunansa ba ya faɗa wa muryar Amurka a yau cewa akwai wasu ƙarin 'yan gudun hijira da dama da ake shirin sake tsugunar da su a Basanchar a cikin kwanaki masu zuwa. Ministan harkokin wajen Bangladesh AK Abdul Momin ya faɗa jiya Alhamis cewa babu wani ɗan gudun hijira da aka tilasta wa komawa yankin na Basanchar. Girka ta yi kakkausar suka ga Turkiya inda ta zarge ta da tilasawa masu neman mafaka yin tafiya a ruwan Girka tare da jefa rayukansu cikin hadari a yayin ketare tekun zuwa Turai. Hukumomi a Athens sun ce irin wannan hali yana nuna gazawar Turkiya wajen kiyaye yarjejeniyar da ke tsakaninta da tarayyar Turai ta dakatar da bakin haure. Sai dai hukumomin Turkiya sun ki cewa komai kan wannan zargi. Ministan kula da kaura Notis Mitarachi yayi wannan zargi ne yayin da ma'aikata masu gadin tekun Greece Hellenic suka gano gawarwakin mata biyu ɗaya daga cikin su 'yan shekara 30. Sun nitse ne bayan kwale-kwalen da ke dauke da wasu bakin haure 32 ya kife a daidai mashigan da ya raba Girka da Turkiya. Cikin waɗanda suka tsira har da ƙananan yara uku 'yan Somalia waɗanda aka kubatar da su a cikin yanayi mai tsananin sanyi a gefen gabar tsibirin Lesbos.
Kai da Hadiza Kyare da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake wayar rahotanninmu. Wannan karan ma kan batun zaɓe ne amma a jamhuriyar Nijar. Inda kotun tsarin mulkin kasar ta bayyana sunayen jam'iyyu da suka cika sharuɗin shiga zaben 'yan majalisar dokokin kasar da za a yi a ƙarshen wannan watan, yayin da wasu jam'iyyu ke murna ƙetare wannan siraɗi, wasu kuwa sun faɗa halin ciza yatsa ganin yadda jirgin ke shirin barinsa a tasha. Wakilin muryar Amurka a Yamai Sulam Mumin Barma ya aiko mana ƙarin bayani.
Takardu kimanin 506 da ke kunshe da jerin sunayen 'yan takarar zaben 'yan majalisar dokokin ƙasa ne jam'iyyun siyasa da wasu 'yan takarar independent suka gabatarwa kotun tsarin mulkin ƙasa, wacce bayan aikin tantancewa ta amince da takardu 359 a matsayin waɗanda suka cancanci shiga zaben 'yan majalisa na ranar 27 ga watan Disamba, yayin da ta yi watsi da wasu 146. To kome 'yan siyasa ke cewa game da wannan al'amari? Alhaji Abubakar Sabo shine sakataren kula da harkokin zabe a jam'iyyar PNDS tarayya.
Ita kotu abinda ta kadibi abinda kundin zabe ya ce ne, in baka bi kundin zabe ba tana ganin listikin ka a abin ga ba wai wani zancen sore ne ba, abin ne yana rubuce. In an ce kota na mata list ya kamata ta samu biyar, in baka sa biyar ba, in baka sa mace biyar ba, koko in baka sa namiji biyar ba mace saurat, kaga sai a ce baka yi respect ta kota ba. In ka sa da ba su da shekara 21 kaga sai a ce baka bi ka'ida ba.
Ko da yake ta yi farin cikin samun sa'ar ƙetare wannan siraɗi, jam'iyyar Model Lumana Madagar jam'iyyar adawa na jajantawa wasu daga cikin ƙawayenta da kotun ta watsar da takardunsu a wasu jihohi, kamar yadda wani jigonta Bana Ibrahim ya bayyana mun.
Koti ta amince da duk 'yan takarar da muka aje a cikin Niger, alhamdulillahi. To sai dai akwai jami'oi da yawa wa'anda anka yi watsi da takarar su, a cikin su akwai gungun 'yan adawa da ake cewa CAP 2021. Don ka sai mu ce muna bakin cikin gani wa'annan su anka yi watsi da takarar su.
Jam'iyyar MNSD Nasara na daga cikin jam'iyyun da kotun ta bayyana a matsayin waɗanda ba su cika ka'idar shiga zaben 'yan majalisar dokoki a jihar Maradi ba, lamarin da ke zama wani babban koma baya ga wannan jam'iyya saboda yadda take da tarin magoya baya a wannan yanki. Rabi'u Hassan Yari shine mataimakin daraktan yakin zaben jam'iyyar MNSD.
To takardun nan mu dai mun san lalle mun hada su yanda ya kamata. Yanda ya kamata mu haka nan muka kai su. To amma akwai wa'ansu 'yan adawan mu suka kawo ƙara cewa akwai cikin ɗan takarar mu wanda bai kamata ba amshi takardun shi. To mu ko mun san takardun nan daidai muka bada. To yanzu da ɗan wane kuma laihi ne aka gano baicin wannan Allah wa Allah bamsa.
A jimilce jam'iyyu kusan 15 ne kotun tsarin mulkin ta gano da rashin cika ka'idodin shiga zaben 'yan majalisar na ranar 27 ga watan Disamba, yayin da a gobe Asabar 5 ga wata ake kaddamar da yakin neman zabe a zagayen farko na zaben shugaban kasa da na 'yan majalisar rokoki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Daga yadda Sule Mumuni Barma, to daga batun siyasa sai muhalli a Najeriya, inda wata tawakar ƙwararru 15 da ke nazarin muhalli ƙarƙashin jagorancin Farfesa Solomon Balogun, masani a Jami'ar Wisconsin-Madison ta ƙasar Amurka, ta bayyana cewa yanayin muhallin jihar Bauchi na ɗaya daga cikin mafiya kyawun muhallai a Najeriya. wanda zai zama abun koyi a duk fadin kasar. Wannan yabanna zuwa ne yayin bikin kaddamar da cibiyar gudanar da binciken ruwa da iska da kuma tsirrai da ma abinci. Daga Bauchi ga rahoton da wakilin Abdulhab Muhammad ya aiko mana.
Taron kaddamar da cibiyar binciken ya sami halartar masana alkinta muhalli da kuma kungiyoyin masu rajin kare muhalli a ciki da kuma wajen jihar Bauchi. Malam Sama'ila Bima shine shugaban kungiyar Jewel Environmental Initiative a Nigeria. Ya tsokaci kan yadda yanayin muhalli yake a shehar Arewa maso gabas da kuma dalilan da yake kai ga jiha ta zama mai tsafta.
Kamar yadda ka sani dai mu yankin Arewa maso gabashin Nigeria wanda duka kunshi jihohi shida muna cikin matsala na kwararowar hamada. Kuma wannan abin nan da yake jawowa babu abin da ya fi muni irin yawan sare-saren bishiyoyi da muke fama da shi. Musamman yanzu in ka dauki jihohi biyu wanda suka fi fuskantar wannan abin shine jihar Borno da jihar Yobe.
Menene ma'aunin cewa kwai tsafta a wannan jiha?
Irin wannan harka tsafta na muhalli abin da zai ma'aunin da zai nuna maka shine ka zaga gari na ɗaya tukunna magudanan ruwa za a ake lura da shi ba wai tsafta na titi ba. Dole ne sai ka lura da tsafta na muhallin gaba daya. Ka duba na titin, ka duba na magudanan ruwan, ka duba na anguwanni. Sharan nan ba bar al'umma suna zuba da shi barkatai ba bisa ka'ida ba. Ba bar su kuma suna zuba a lambatun magudanan ruwa ba. Ba bar su kuma suna zuba shi a wuraren da zai kwabe ya zama yana kawo musu cututtuka ba. Ruwan da zai fito daga gidaje ba idan ya fito ba a tsaftace shi ba masa lambatun da ya kamata wanda zai hana shi kankasan sauro wanda zai kawo mutane zazzabin cizon sauro ba. To lallai ba a samu tsafta ba. Amma in aka tsara wayannan wuraren duka aka same shi da tsafta to lallai jiha ta cika da tsafta kuma ta cika da wurin da za a sa ta cewa tana da tsafta.
Gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Kauran Bauchi an karrama shi sabili da wannan fice da yi kan batun tsaftar muhalli. Ya ce wannan karama ta al'ummar jihar Bauchi ne, sannan ya fara ne da bayyana matsayin yadda tsaftar muhalli yake kafin hawansa kujerar mulki.
Kowa ya san yadda jihar Bauchi take, ba kawai babban birnin Bauchi ba har sauran garuruwa da ƙananan hukumomi yadda datti da kuma sauran abubuwa na muhalli ya dame mu. Yanzu kun ga abin da ake ciki, har ma majalisar ɗinkin duniya ta zo ta ba mu kyauta mun yi wannan wajen bincike wanda zai kasance. Yawa yanzu kungiyoyi da suka zo na majalisar ɗinkin duniya yawancinsu babu Bauchi amma ga su sun dawo har sun zo sun ba mu kyauta. To wannan kyauta ya da kuma nuni da aka mana ba wa mu aka yi wa jihar Bauchi ne. Yanzu ya kasance ko ma muhalli wa kungiyar masu tantance abincin da za a ci wato NAFDAC suna iya ba su dama su yi wayannan bincike kuma kaga za su dinga samun kuɗin shiga.
Sai dai kuma domin sanin yadda na'urar kimiyyar binciken yanayin za ta yi aiki na nemi ƙarin bayani daga bakin Director General a hukumar kare muhalli na jihar Bauchi Dr. Ibrahim Umar kabin da ya ce
cibiya ce ta bincike wadda mun san shi muhalli yana da ruwa, yana da ƙasa, yana da tsirrai, sannan akwai iska. Wannan su ne manyan abubuwan da suka haɗu suka yi muhalli. Zaman lafiyansu ko tabbatar da tsaftar wa'annan abubuwa guda hudu shine zaman lafiyan al'umma. Ba a iya sanin cewa suna lafiya kuma su ma sai an gwada su jiki ne da su kamar ka ce mutum ne mai rai. To saboda haka lokacin da ka shaki iska ka ji wari ba a san warin menene ba, akwai bukatan a je a tabbatar cewa me da miya ce. Saboda haka wannan cibiya za ta zama hanya wuri cibiya ce ta ilmantarwa, cibiya ce ta warware matsaloli, sannan cibiya ce ta bincike.
Abdulhab Muhammad wurin Amurka daga Bauchi a Najeriya.
Na gaida Abdulhab Muhammad da wannan rahoton.
Coronavirus ba ta da magani.
Sai dai kana iya kare kanka daga kamuwa da cutar.
Ka rika wanke hannunka akai-akai da ruwa da sabulu dukan wuni.
Ka kuma tabbata ka wanke hannu da sabulu sosai kafin ka taba idonka ko hanci ko kuma baki.
Ka rufe bakinka da abin share fuska idan za ka yi tari.
Ka tsaya kimani kafa biyar tsakaninka da mai tari ko atishawa.
Ka zauna a gida idan kana jin alamun rashin lafiya.
Kar ka rika cuɗanya da waɗanda suka nuna alamun rashin lafiya. In kunne ya ji gangan jiki ya tsira.
Kada manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron matashar mu ta biyu a Afirka kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko sashin hausa.com domin samun labarai da dumi-dumi.